الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا يومنا الشرندة بيبو كواتا رمضان من البركة لا هجرة مدار بريبه da 42 wanda ya daidai da 4 watan 5 na 2021. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya bamu ikon fadin daidai da fassara daidai. Za mu shiga sabuwar sura, suratul Nisa'i. Na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سورة كتبت سورة تاخد هذا سورة سورة الفاتحة سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء. معنى سورة النساء سورة التي بياني جمد رونانا وما شرات رسونا سورة ماتا أنا نفهم ما كروني كمر مرايو دا ماتا دا سورة وأن دا أكي غالبا أكي غالين كفتي وأكي شغاها كنتو كيني الله كفية قاتو متحكي مرايو ana zalunta tawa'un kafin zuwan musulunci ballantana kuma har wa yau bayan zuwan musuluncin ma ana samun marasa imani suna zalunta da kuma mata wanda dama can a cikin zalunci suke ana binne su da rai ana ɗora musu abubuwan da ya fi ƙarfinsu ba a ba su gado kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo ya kwaso musu yanci ko da yake yan duniyar yau suna ganin cewa ba a ba su yancin ba. Kullum waɗanda suke kwaikwayon turawa da yahudawa gani suke kamar Allah bai ba su yanci ba. Su yancin da suke nema a yau shi ne a basu su sa kayan da suke so su yi shigar maza su yawo babu hijab kai ba ɗan kwali su fito su yi siyasa su yi firmiti da maza su nemi mulki su yi magana yadda suke so a sa'ad da suke so su fita inda suka ga dama su shiga kasuwanci na duniya su je ko ina su yi fina-finai su yi rawa. Masha Allah, wannan shi ne ƴancin da suke so a ba wannan kuma ya yi wauta wannan kuma rashin hankali ne. Shi addinin musulunci shi kuma yana son su ne, yana karrama su, yana mutunta su, yana tsare su saboda suna da daraja. Amma in suka fahimci ba ba sa son daraja, ba sa son mutunci, shi kenan sai su nemi irin wannan yancin da duniya take nema mu. Amma a musulunci da kuma hankali da abin da ake koye shi to yana da daraja ne. Ka ga ana koye abu ko yana da mutunci. Kudinka ai ba ka lika shi a jiki kana fito da shi ko ba haka ba ne? Sai ka sa aljihu, aljihu ma na can ciki saboda darajar kudin ba ka so ka rika bayyana shi ko ba haka ba ne? Karaicinka yana da daraja, shi sa aka ce ka ɓoye shi. Kenan karaicinka ya fi fuskarka daraja, kisa kace bayyanar da fuskarsa to matan ka gana tsare ta ana kiyaye ta ana kare ta ba kowa zai ganta ba sai wanda yake da matsayi sai wanda yake da sadaki sai wanda ya biya kuɗi to wannan darajar mutuncin su ne ta amma in aka ce ba su da daraja to kowa ma ya gansu ba sadaki ba komai kuma kai ma da kanka in ka gama ta mai daraja mai mutunci mai kamun kai matar aure wato kana jin tsoron kai mata magana amma wadda ta fito ballagasa duk inda ta tsinci kanta ta yi magana ta yi shigar da ta ga dama ta yi surutu a titi ta yi magana da wanda take so sai gaba za ka ga darajar ta kuma aka ce ka aure ta ma sai ka yi shakku sai ka yi kokanto ko me kyanta ko me matsayinta sai ka ce ka wani haifa da za a zauna da ita lafiya ne ko ka rika shakku ma anya ma tana ma da mutuncin ma kuwa ko ta riga ta zubar da shi a waje shi ta Allah ya ce a ɓoye su a mutunta kuma wallahi mun taɓa jin wani kafiri yana cewa ai abin da ya sa ku matan ku na musulmi wallahi in kyan ne ma sun fi namu kyau mu namu kullum a filin suke wannan tsaraitin da suke bayyanawa suna kamar jan hankalin mutane ku gani kuke kamar burgewa ne amma nakun da suke ɓoyewa to an fi ganin kyan su da mutum to da haka Allah ne ya suturta su ya ɓoye su ya ba su haƙƙi da sauran haka mun yi magana a kan gado a cikin karatunmu na muwaɗa da dalilan da ya sa Allah ya fifita maza ba don cin mutunci ba ne ko wulaƙanci ko rashin ƴanci ba a'a waɗannan sabuba ne wanda in an karanta mutum ita ma za ta yarda ta amince da san ma ba a ba ta gadon yanzu Allah ya ce a ba ta rabin na namiji a ba ta miliyan ɗaya a ba namiji miliyan biyu a ba ta 500,000 a ba namiji miliyan ɗaya saboda waɗansu dalilai masu ƙarfi wanda ita ma za ta gamsu za ta yarda Allah ta'ala ya samu da su to da haka wannan sura ce ta masu rauni shine suratul nisa suran maza kuma wannan yana daga cikin ma darajar malamai suka ce dan babu suratul rijal suran maza ko akwai suran maza sai dai ban taɓa jin ta ban ma akwai suratul rijal a ce suran maza a ce wannan mutunci ne ma a ce ga suran mata kusan da guda wanda Allah ya bayani a kan haƙƙin su da mutuncin su da yadda za a kare musu ubangiji Allah ka ganar da mu Allah ka shiri matanmu da 'ya'yanmu baki ɗaya wannan sura madaniya ce yar madina ce an saukar da ita a madina kamar yadda malamai suka tabbatar Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai baya ɗaya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halicci matarsa ko mijinta daga gare ta wato abokin zamanta ita ran daga gare ta wa basa minhuma kuma daga su biyun ne mata da mijin ubangiji ya watsa ya yaɗa rijalan kasira maza masu yawa wa nisa'a da mata masu yawa ma'ana zuriya kenan duniya ta cika wattaqullaha allazi tasa'aluna ku ji tsoron Allah wanda kuke majiya bihi da shi allazi tasa'aluna bihi wanda kuke majiya da shi wal arhama kuma ku kiyaye wato zumunci inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah mai sa ido ne akan ku sosai yana tare da ku duk inda kuke wannan ita ce aya ta farko wadda ubangiji ta'ala ya fara da kiran ayyuhannas ya ku mutane da yawa malaman tafsiri suka ce ayyuhannas suka ce ana nufin mutanen duniya baki ɗaya saboda Allah bai ware ya ce ya ayyuhallazina amanu ɗaya ban so kowa ya shiga ciki sako ne zuwa gare shi. Wasu kuma suka ce ya Yohanna su ana nufin waɗanda ake magana da su waɗanda Larabawa ne, ba su musulintan ba su sunna. Wanda Qur'ani yake sauka da su ake magana, ya Yohanna su ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, ya Yohanna su taqu rabbakum. Amma dai mafi yawanci suna so a mutanen duniya ake nufi kowa ya shiga ciki, ba sai lalle Larabawan Makka ko sauran waɗanda ake magana da su ba a wancan lokaci. Sai zanto kowa ya shiga. Akwai sanda saƙo zai zo zuwa ga kowa da kowa, bai shafi muminai kadai ba. Kira ne zuwa ga kowa don ya san waye Allahnsa, waye mahaliccinsa. Ya kamata a yi magana da shi. Ya yi hannu su kulomin ɗayi ba fi mara zaka naku. Kulomin ɗayi ba fi mara zaka naku. Wasu ba haka ne ko? Kulomin ɗayi ba fi mara zaka naku. Sai aka yi magana aka ce ya yi hannu. Ba sai ya yi wallazi na amini su kaɗo ba. To a nan sai Allah ya kira waɗanda duk duniya ba ki da. Sai ta ittaku rabbakum, ku ji tsoron Allahnku. Rabbakum ubangijinku, mamallakinku. Kalmar rabbu mun sha fassara ta tana nufin wanda ya mallaki abu, mamallakin abu. Ma'ana kalma ta talarci ma'anarta wanda ya the owner of, mamallakin abu. In na ce wane ne ubangijin wannan motar, man rabbu hadhihi sayyara, a lugar larabci kenan, man rabbu hadhal jawwal, waye mai wannan waya, man rabbuha ai man malikuha, waye mamallakinta. Na fata an gane, sai ka ce ana rabbuha, ta wace mallaka ta ce ni na mallake ta. To asalin kalmar rabbu tana nufin wanda ya mallaki abu. Shi ta ce to alhamdulillahi rabbil alamin, wadiya ta tabbata ga Allah. Allah shi ne Allah mai sunan Allah kenan, ismul jalala jalla wa'ala. Rabbil alamin, mamallakin halittu, mamallakin talibai, mamallakin duniya, mamallakin duk abin da ba Allah ba mallaka shi. To ku bauta wa Allah, ku ji tsoron Allah rabbakum, ittaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah ubangijinku. Ma'anar taqwa din tsoronsa ku yi abin da yake so, ku bar abin da ba ya so ya ku mutan. Ku aikata abin da yake so to mun yi, ku bar abin da ba ya so to mun bari, to kun yi taqwa ke, kun ji tsoron Allah. To da ka wannan kalma ce muhimmiya, at-taqwa, at-taqwa kalma ce mai tsada. Shi sa Allah yake inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi ku daraja da mutunci ma a gurinsa, wanda ya fi ku bin wannan taqwa, wanda yake ku bin dokokin Allah. Ala inna mattaqwa hiya al-izz wal karam, fala tatruki taqwa tikalan ala nasab, faqad rafa al-islam salmana farisin, waqad waba ash-shirku nasiba aba lahab. Kika ce in babu tsoron Allah to gaba ɗaya ba za a samu girma a gurin Allah, domin Allah ya ɗaga Salman al-Farisi ba Balarabe ba ne. Can wata ƙasa ya fito suna bauta wa wuta, ba ma guje ne tsantsar, ba ma guje, suna bauta wa wuta a ainihin wato Farisa. Ubangiji ya zo ya ɗaga shi saboda tsoron Allah, ya musulunci ya ji tsoron Allah. Ga dangin annabi babbansa, ɗan uwa mai alaƙar jini da annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗan uwan mahaifin annabi Abu Lahab, ubangiji ya yi ƙasa-ƙasa da shi saboda bai ji tsoron Allah. Haka ne ko? Yake tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, hannayen Abu Lahab ƙwaya biyun nan ana nufin shi kansa sun halaka, wa tabba shi ma kuma ya halaka. Ma agana anhu maluhu wa ma kasaba, dukiyarsa ba ta tsinana masa komai ba, abin da ya aikata ma ba zai tsinana masa komai ba. Sai yasla naran, wallahi zai shiga wata irin wuta, za ta lahabi, ma abotiyar harshe mai zafi, lahab, lahabin nar, ko da harshen guda ya fi zafi ko ka sami canda ko rico in ka kara hannunka a gefen wutar bai kai saman inda harshen mutum yake zafi ba inda harshen yin harshe in ka ɗora hannunka za ka ya fi zafi shi ne lahab za ta lahab wa mra'atuhu da matar shi ummu jamil ko ummu qabish wa mra'atuhu hammalat al-hatab mai tsau mai yawan daukar wato kinaya sai mai yawan gulma mai daukar kirare wasu kace tana jefawa da kayoyi a gefen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya taka da daddare muguwa kenan wai sunanta ummu jamil malamai suna ce mata ummu qabish ta fita daga ummu jamil din tana so ta ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da matar shi Allah ya ce hammalat al-hatab في جيدها أو أنت أي في أنقها في رقبتها حبل من مسد أو في إجياء تكبر وتف لو من جد ذي الشاكي تلشي أنا جنت أجل موتا وانا بقن النبي كما يا ما يمرنا ده فلن تجي ده هاي خور النبي لو كتن النبي أنا جاري دي أكا تأو أوانكا مالك يا عبد الله أمينا ما تشتا هاي هو يا مرنا يا فلن تجي bai wata da ta kawo mishi labarin mahariyanta ta saboda jin daɗi ita ce suwaiba yayinta ta amma gashi Allah ta'ala kuma ya sa nan ya tayi masa alƙawarin wuta saboda ya tutar da annabi ya zaki annabi yace ali hadha jama'atana ya muhammad tabbalaka saboda wannan magana ka tara mu ya muhammad Allah wadaranka halaka ta tabbata gare ka Allah ya ce bal tabbat yada abi lahabin wa tabbat shine dai ya halaka guda ka jin tsoron Allah ba ruwansa da yare ko kuma kudi ko sarauta ko farar fata ko baka kawai ana neman waye ku bin dokokin Allah shine yace lalle jin tsoron Allah hiyal izzu wal karam ita ce daraja da ɗaukaka fala ta tuki taqwa tikalan ala nasab karka bar tsoron Allah ka dogara da relationship ɗinka da wani mutum ko malami ko annabi fa kad rafa al islamu salman farisin wa kad wada al shirku an nasiba aba lahab kada ku ittaku rabbakum ku tsoron ubangiji sannan mun sha bayani a baya cewa tsoron Allah ba ana nufin kamar da kake jin tsoron ko talauci a rayuwarka ko ambaliyar ruwa ko rushewar gidanka ko maciji ko zaki ko kunama ko dan fashi ba irin wannan tsoron ake nufi ko da ka sanya kariya tsakaninka da azabar Allah duk abin da yake so in yi gashi ina kwatantawa abin da yake a bari ina kokarin bari to ka sanya wikaya kariya katanga badala tsakaninka da azabar Allah ke yayi wallazina amanu taqullaha hatta tufatih yayi wallazina amanu taqullaha wadaru ma baqiya min ar-riba yayi wallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasila yayi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin yayi wallazina amanu taqullaha duk masu imani ma Allah yana gaya mu ku bi tsoron Allah ku bi dokokin Allah ittaqullaha rabbakum ku bi tsoron Allah ubangijinku sai fara bayani wanne ne Allahn naku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga nafsin wahida malamai suka ce shine annabi adam shine nafsin wahida domin har ma ta tashi ai daga gare shi ne to sai ya zanto duk asalin ku daga gare shi ne duk ku yayan adam ne duk ku bani adam kullukum min adama wa adamu min turab annabi yace ku daga adamu kuke gaba daya shi ku adamu min turabi shi kuma ya fito daga kasa wadda ka min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran kwaya dai Allah ya halitta masa matarsa aboki ya gama ta kamar yadda hadisi ya tabbatar an ce yana bacci Allah ya zari rif ɗinsa guda ɗaya hakar karinsa guda ɗaya daga jikin wannan aka halitti hawa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha daga jikin ku Allah halittu matan ku daga jinsin ku da Allah ya gada masa yace matan ku daga dabbobin ku kaga ba za ka ji dadin zama da matar ba a ce kai mutum matar ka akuya ce ko ko sinkiya kaga wannan ba ni dan fice kun bane ba daga jinsin ku bane amma sai yace min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha dan ku samu ni tuwa zuwa gare wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun to daga cikin jikin ku Allah ya halitta wata hikimar Allah shine ya halitta matan mu daga hakarkarin namiji kenan shine asalin su to wannan abu da zan nuna maka abu biyu abu na farko matarka ƴar uwarka ce hakikarka ce jininka ce jikinka ce kenan daga jikinka aka halitta ka ko ba haka bane tunda Allah ya ce daga jikin annabi Adam sannan kuma za ka fi nutsuwa da ita sannan za a fi samun mayan ƙarfe da ƙarfe tsakani ma'ana ba za ka taɓa sha'awar abin da ba ɗan uwanka mace ba in ka ga mutum ya yi sha'awar ɗan uwan shi namiji to wannan ya fita daga ɗabi'a ba ɗan adam ba ne yana da halaye na tabbanci yana da halaye na hauka a tare da shi da ɓacewar shi mace ta yi sha'awar mace namiji ya yi sha'awar namiji hazihi bahimiyya wannan dabbanci ne to da ka duk mai neman namiji ko mai neman mace da mace musahaqa lutiya wal iyadu billah wannan ya fita daga dan adam kasa ba dan adam bane shi sa aka ce kashe su ma ake gaba da duk wanda aka kama su sai a kashe shi ba za a wani saura lam su ba wani wai bulala kaza ko sai a kashe shi hasali ma shari'a take a je a haukan dutse da shi kai a je hushi a gangaro shi ya faɗo ya mutu ga wannan dabban dabbar ma irin ta dawa bai halatta a zauna da shi a cikin mutane Allah ubangiji ya tsare mu sannan abu na biyu shi ne sosai kuma halayen mata tun da daga haƙarƙari aka halitta ta na namiji to ɗabi'arsu da halayensu ba zai zama kamar na namiji ba kullum halin ma shi ma a karkace su tunda annabi ya ce khuliqna min dila wa inna a'waja ma fi dila a'laha a cikin haƙarƙarin ma wanda ya fi karkacewa na sama ya fi lankwashewa ya yi banjin sosai to daga na saman wanda ya fi ramin ɗin daga shi aka halitta to haka halin ma yake annabi ya ce fa in zahabta tuqimuhu ka tarkahu in ka ce sai ka miƙe shi wannan ƙashin to za ka karya shi to haka halin mace yake sai an yi haƙuri da su sai an yi duriya da su duk tsoron Allahnta duk iliminta duk shekarunta wani ya ce malam ko daga laushin mahakumi ta faɗo mace to sai an yi haƙuri da ita saboda ɗabi'unsa haka Allah ya yi ba su da hangen nesa irin na namiji da dauriya irin ta namiji da cijewa da sauran shi ta zai wahala ka ga mata sun taru an yi kwana 30 a aji a gidan biki a meye ba a yi faɗa ba amma maza sai a haƙuri a jure a kau da kai ba a yi rigima ba shekara ba shekaru amma su ba za su iya ba Allah ubangiji ya samu da ko da haka wannan yana sace fito da raunin da ubangiji ta'ala yake faɗa cewa suna da rauni sai an yi haƙurin zama da su wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma daga namiji da mata ko daga hawa'u da aka ce sunanta hawa da kuma annabi adamu ne ubangiji ya rika yada rijalan kasira maza da yawa wani sa'a da kuma mata da yawa su suka yi ta haifa suka cika duniya sannan kuma aka rika samun auratayya tsakanin sauran mutane wattaqullah Allah ya sake cewa ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wanda kuke yin roƙo da shi kuke tambaya da shi tasaluna kuke magiya dan Allah wani kai mu wani dan Allah kai kaza wani dan Allah ina hada ka da Allah kai kaza to wannan Allah wa in ba ku gane shi wanda ake muku magiya da shi wanda ake roƙon ku da shi allazi tasaaluna bihi wanda ake muku majiya da shi ake roƙon ku da shi wal arhama bida ku kira da take wal arhami kuma ku kiyaye zumunci ku kiyaye wantaka saboda uwa ɗaya ne uba ɗaya ne fako ne ballantana kuma wanda aka hada jini daga ta hanyar auratayya da fitowar tsako ɗaya a kula da ƴan uwantaka kar a zubar da zumunci a yi zumunta a yi sadar da zumunci shine a kula da taimakon ƴan uwa inna allaha kana alaikum raqiba lalle allah raqiban muhaiminan mai sa ido ne a kan ku sosai duk inda kuke yana tare da ku yana ganin ku yana ji isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta waɗannan ayoyi ko tana daga cikin ayoyin da annabi yake karanta ku idan yana kuduba a cikin wato kudubatul haja ya ayyuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum har zuwa karshe Allah ta'ala ya samu da ku na'am
wa atul yatama ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
وآتوا اليتامى أموالهم الله يفعل هذا بيان أكم رأيهم في تامك سورة سورة الرونانة a cancin turan mata amma ta ka fara ma da marayu ta farin haƙoƙin su kiyaye dukiya maraya ofan abinda ake ce ma maraya wanda ubansa ya mutu bai balaga ba yana yaro bai kai shekara 15 ba da sunansa yatim maraya babu shakka rashin uba a halin mutum yana yaro maraici ne domin ba kowane mutumin zai rike ka kamar ɗan da ya haifa ka ko ƙanin babanka ne kowane ne ba kamar jin yana da shi'ur na ubuwa inna kamar ɗan da ya haifa ka ko da zai maka komai ƙanin babanka ne yayin babanka ne bakwanka ne amma duk da haka ba kamar ɗan da ya haifa ba ta ɓangaren wato tausayin bai kai ba san da san ka zama komai ne a duniya ba kamar ɗan da ya haifa ba ko ba haka bane ubuwa ita take da wannan tasiri wannan ash-shu'ur bil ubuwa zai iya gogarinsa sannan akwai daga cikin dangin uba ko wan ko kanin ko na kusa mai san zuciya da wanda zai iya kwashe dukiyar ɗan yaron kama uban ya mutu ya bar dukiya ya rika jin cewa ai dan uwana ne ai kani na ne ai yayana ne kuma yaron tunda dai nake kula da shi bari in sarrafa dukiyar da na gada sai a nemi dukiyar a rasa kafin yaron ya girma to shi ta kuma alhali ba ka da gadon sa tunda yana nan da ran to shi ta Allah ya ce wa atul yatama amwalakum marayu ku ba su dukiyoyi dai bayani yaushe za a ba su dukiyoyi a can gaba ubangiji zai faɗa wala tusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan sun girma kamar da Allah ya fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilayhim amwalakum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbar faman kana ganiyan falyasrif faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ذا كاي لوكاتين ذا كا باشي دوكيا تو الله نا نفهم ان يا كاي لوكاتين كو كاو دوكيا تو كو با يدا كو كريكي تا امانه ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب كما لمي تكتي انا نفهم كركو تنجا haram da halal al-khabith halal haram at-tayyib halal tarku tanja haram da zama halal ma'ana kar ku mai da dukiyar maraya ta zama a barci hani an mari'a ku tace kun canja dukiyar kenan kun mai da ita ta halal kar ku haka ko kuma kar ku hada dukiyar ku da tashi gaba dai ku hade ta ku ci gaba da cinyewa ku lankwame dukiyar gaba daya araita alladhi yukadhibu bihi fadhalika alladhi yad'u al-yatim in kana neman mai ƙaryata al-kiyama to Allah ya ce ba wani bane shine wanda yake kautar da maraya daga kan haƙƙinsa ya dane ya haukar ya kwace dukiyar maraya fa amal yatima fala taqhar maraya karke masa qahariya tun ƙarfi shi sa Allah ya tunatar da annabi a wannan sura madala shine cikakken maraya a duniya babu maraya irinta babansa ya mutu tun yana ciki a wannan cikakken maraya ke babansa ta mutu yana dan shekara 4 kaga wannan shine wato typical open kina cikakken maraya to da ya dawo ya zama maraya cikakke Allah ya bashi mafaka ya bashi makoma ya bashi masu rike shi har ya zama abin da ya zama sai aka ce to kai din nan kai ma fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar mai roƙo mai tambaya karka da samu fatawa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haƙƙin maraya ya san haƙƙin maraiki ya san hatsarinta ko da cikin ta yake fala tatabaddalu sabisa bi tayyib wace kace kar ku tudanya dukiyar ku da kar ku tudanya halal da haram gata ku ku hade ku ta amfani da ita wala taakulu amwalahum kar ku cinye dukiyoyinsu ko kuma kar ku ci dukiyarsu ila amwalikum ay ma amwalikum kar ku hada dukiyar ku da tasu ku cinye ila amwalikum ma amwalikum tare da dukiyar ku ware tasu daban ta ku daban to wannan aya ta tarwa da sahabbai hankali sosai shi sa suka zo suke cewa annabi tambaya wa yasa lunaka anil yatama wa yasa lunaka anil yatama to ya manzo Allah an muta an bar marayu an bar mun marayu guda biyu ko uku ga aya ta ce kaza gashi ina dauke da dukiyarsa gashi ni kaina da wahala nake ci da gidana ina masa kasuwanci ina kaza to ya ce nan ana ta tambaye Allah ya ce kul islahu lahu khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la a'anatakum inna Allah azizun hakim Allah ya kyautata muku dai shine mafi alkhair idan kun yi tudanyar kudi da su wajen kasuwanci ana doyawa wa in tukhalituhum ko idan kun hada dukiya da su fa ikhwanukum ko kuna da yan uwanku kuma Allah ya san me san barna da me san gyara wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih inda Allah ya ga dama da ya matsa muku ya takura muku akan ku yace ko naira daya bai da maka hada da taka maka kasuwanci ba ka ware maka taka kai naka da to ko da za a yi kasuwanci to akan yadda za a kyautuka mu ko da haka maraya Allah ya kula da shi sosai ya kula da haƙinsa ya zo cikin hadisi cewa gidan da ya fi kowane muni gidan da yake akwai maraya ana munanawa zuwa gare shi kuma gidan da Allah ke sa albarka gidan da yake akwai maraya ana kyautatawa zuwa gare shi kai ba za ka san maraya ba sai ka kalli ɗayanka mutsi-mutsi a gabanka ka ce yanzu in ni ne na mutu wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqullah falyaqulu qawlan sadida takalliya ranka takaddara kai yanzu ka mutu ka bar wa'annan yaran kana da ran naka ma aka zunke balanta na kace kaka ka ce yanzu wallahi zaka ga mutun ya mutu ya bar ƴaƴa sai dai ga aldar da basu wancan ya dau daya wancan ya dau biyu wancan ya dau kaza duk an watsa gurin dangi sau da aka baka sai da yaran ka za su tsinci kansu ba amma an karke ƴaƴan wani to kai ma sai Allah ya rike maka duk inda kuka ci gaba za su tsokarta da aka dukiyar maraya ana kafa kafa da ita. Innahu kana huban kabira, huban ay zanban ithman, al-hub az-zambu al-ithm. Sun dukiyar maraya innahu kana huban kabira, wallahi laifi ne babba da Ubangiji. Yita ya tukwanta shi da kabiran ba karamin zunubi ba. Annabi ya ce ijtanibu sab'al mubiqat, ku nisantu waɗansu abubuwa guda bakwai masu halaka mutum nan take su kai jahannama su bari. Ya ce as-sihr, ash-shirku billah, shirka da sihiri. Ya ce wa akalu malil yatim, da cin dukiyar maraya. Shi ne na uku annabi ya faɗa, cinye dukiyar maraya. Cikin wasiyoyi goma ma annabi ya ce wala ta'kulu malal yatimi illa billati hi ahsan, kar ku ci dukiyar maraya sai ta hanyar da take ita ce mafi kyau. Guda ka zunubi ne babba. Innahu kana huban kabira. Na'am.
Wa in kuntum illa tu'minu fil yatama fanfihu ma qala lakum min al-qur'an ma la'a illa فإن خفتم ألا تعلموا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعلموا.
Wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah, zuciyata ta bushe, me zan yi tai laushi? Ya ce udunu al-yatima ilayk, ka kusanto da maraya kusa da kai. Wamsah ra'sa, ka riƙa shafa kansa, ma'ana ka kawo maraya ka ajiye shi a gidanka. Zuciyarka za ta yi laushi, za ta karaya in kana kallon sa a gida. Ga wannan yaron, abansa yaro ba shi da uba, ni nake riƙe da shi. Yaro ne ƙarami, ana nufin koda na kusa da kai, ma'ana ɗan uwanka ne, ɗan ƙaninka ne, ɗan yayanka ne, ɗan ƙanin babarka ne, ka ɗauko maraya a gidanka ka aje. Ko kuma ma koda bare ne, kai ko nan gidan yara kaje ka ɗebo biyu ka gani, ka kula da su, ka raine su a musulunci, ka tarbiyyantar da su. Ko da haka wallahi sai zuciyarka ta yi laushi, sai ta karaya duk bushewar da kai. Da sai Ubangiji ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, idan kun ji tsoron ba za ku yin adalci game da marayu ba, fankihu ma taba lakum, to ku auri abinda ranku ya muku daɗi, minan nisa'i na mata masna, ko ku auri bibiyu wa sala wa sulasa, ko uku uku wa ruba, ko ku auri hudu. Fa in khiftum alla ta'dilu, amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba tsakanin matan, fa wahidatan, ai ku auri ɗaya, to ku auri ɗaya. Shi ne fa wahidatan aw ma malakat aymanukum, ko ku tsaya abinda damanku ta mallaka su ne bayi. Zalika adna alla ta'dilu, wannan shi zai ku kusa, ba za ku kauce ba, ko kuma ba za ku yi zalunci ba. Allah ta'udu, ay Allah tunilu, ko Allah tajuru, ba za ku yi zalunci ba. Ubangiji yana cikin maganar marayu, sai ya shigo da maganar aure. Malamai suka ce akwai munasaba. Wa in khiftum alla tuqsitu, in kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci tsakanin ko fil yatama a cikin marayun ba, idan kuna tare da su, idan kun rike su, to ku yi aure ku gani. In kuka auri mata kuka hayayyafa, ma'ana za ku gane darajarsu. Waɗansu kuma suka ce a asali mutanen da sun kasance suka rike marayu mata a ƙarƙashinsu, idan suka girma sai su aure su ba tare da sun ba su haƙiƙanin sadakin da ya dace da su ba, don suna ganin su suka raine su, su suka rike su, ba za su kashe musu kuɗin abin da ya kamata ba. Sai Allah ya ce to ba za ku yi musu adalci ba, don kuna ganin suna kusa da ku, za ku aure su babu adalci? Ba za ku ba su haƙiƙanin sadakin da ya dace ba? Ku je ku auri wasu daga waje bare wanda ba marayun ba ne, ku je ku dandana ku ji irin kudin da za ku kace sannan kuma Allah ya ba ku damar ku auri ko nawa ne to wannan ita ce munasabar wannan aya da aka ambaci marayu ya kai kutse da maganar aure kai sai a cikin ta zai taimaka wajen sanin haƙin marayu idan mutum ya hayayyafi wa'annan yara ƙanana fankihu ma ɗabalakum sannan a cikin wannan aya Allah ya kira da yin aure amma ya ce ma ɗaba abin da ranka yake so ta ɓangare biyu wadda hankalinka ya kwanta da ita ka aure ta na biyu Allah ya ce ma ɗabalakum abin da kuke da sha'awa kuma ta ɓangaren adadi ba sai dole sai ka aure ɗaya za ka yi biyu uku huɗu shi ne abinda malamai suka yi ijma'i ban da ƙari a kan guda huɗu bai halatta ka aure biyar zuwa sama ba sannan a lokaci guda kila kuma kana da bayi sahabbai sun yi aure da yawa mata huɗu mata uku mata biyu har malamai suka ce zai wahala ka samu mai mata ɗaya a cikin sahabban annabi tare da haka kuma suna da bayi Hadiba kana da mata huɗu kana da kuma bayi bayin nan wani sai ka same shi da bayi goma duk sadaka ne abinda Allah yake so shine duk wata kafa da za a saba Allah ko da ido ko da kunne ko da magana a koshi ta ko da kan namiji Allah ya bashi dama ya aure mata da yawa ya yi bayi ga jiwa sannan ƙari akan haka kuma ga kuma matan muta'a a farkon musulunci auren muta'a kaga hanyoyin da ba za ka saba Allah ba ko yaya a rufe ka auri mata hudu ga bayi ga auren muta'a a farkon musulunci sai da annabi ya haramta a shekara ta bakwai ko da haka matuƙar da dama kar ka tsaya ga mace ɗaya ko biyu ko uku ma me yasa saboda kai namiji ne na farko Allah bai taɓa yarda da cewa wai za ka gamsu da ɗaya ba ƙarya ne wallahi ƙarya so da ka kana da mace amma kana hange-hange da leƙe-leƙe a waje dole sai Allah ya sa maka sha'awar wata a waje dole ne so da ɗabi'ar ɗan adam kana da fara yanzu suka ce kana son baka doguwa ce da kai zuka jeriya ya tarika jan hankalinka kana da siririya in kaga kakkaura kana so kana da kakkaura da kaga siririya sai ka ce da dai wannan ci ko ba haka bane to wannan hikimar Allah ce sannan kuma ɗabi'un matan daban-daban ne ko wace da ɗabi'arsa ka zauna da wannan kana son mai ɗabi'a kaza mai ɗabi'a kaza ko a wajen kasuwa ko a makaranta ko a miti Allah ya haɗa ka da wata kuma ta shiga ranka sai ka ce wai ɗayan nan ta isa wannan ya ɗan boko kenan ɗan boko sai ce wai ɗaya ta ishe shi kuma ƙarya yake fa wani tsabar bokan ne motsa da ba a san kake kuɗi da kuma tsoro da tsoron rigima da tsoron kaza da tsoron haihuwa da tsoron talauci amma wallahi Allah ya sani namiji ba zai taɓa gamsuwa da mace ɗaya ba ballantana an daɗe an jima ta zama kamar ƴar uwa gare ka zai yi wa ka jima ka ma daina sha'awar ta da sai ubangiji ya ce ka auri huɗu sannan kuma ga bayi annabi yana da bayi kuma yana da mata goma sha ɗaya wanda ya zauna da guda tara lokaci guda ya auri mata sha huɗu a rayuwarsa in ji Imamu Ahmad saboda haka Allah ne bai san saɓon Allah ko kaɗa kana da mace kuma kana kalle-kalle kana buɗe data ka shiga can ka fita can kana kallon kare ki duk ba ka iya gamsuwa da ita ba to me zai hana ba za ka aure ta ba Allah ya baka dama to Allah bai san saban Allah kwata-kwata sannan kuma abu na biyu shine an taimaki sauran mata especially a wannan zamani da muke ciki ka shiga kasashen Larabawa kai kallon abin tsoro mu ma kuma ga abin ya zo mana kaga Anisa ta shekara 40-45 kuma budurwa ce 50 har ma ta ibe tsammani saboda ne auren farko ya yi tsada na Laraba saboda su akwai dabbul ba kudin na gani ina so kudin kwankwasa gida kawai wallahi ba karamin kudi ba ne zai maka aure wai kudin na gani ina so kawai double bus kike ce mishi kudin kwankwata gidan sai ka ga wajen miliyan ɗaya zaka kashe tun a nan farko zaka aiko to da haka auren yi tsada musamman yanzu a Saudiya ko Saudi su wanda ba kowa ma ake ba duk kudin ka baka yi ta su ba bakin fata ka ce wai kai ne amini dogo mai kudi ko ka je ka auro yan Saudiya yan Saudi sai dai ka je dai Misra ka auro Balarabiya ka je ina ne da sauran amma yan Saudiya wallahi duk tsoron Allah ka da kudin ka ba za su baka ba to kuma ga matan da sun yawa to sai ga mace a shekara 40 50 babu sai ga bakin ciki ya damu gidan ya damu iyayen ya damu uwar ba wanda zai ce zai aura kuma ga ƴan matan wajen guda tara a gidan sai da ta kai fa al'amarin ya kai har ana nemo namijin da zai biya musu bukata a zo a biya shi dole ne to baba za ka aure mu ne sai ka nemo mana maza in ta fito waje sai karuwanci shari'a za a ce za a kama ta a yi mata bulala ƴan hizba na nemanta kaza 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 kuma mace ce ta ci ta koci tana da lafiya tana cin abin da take so gashi shekara ta 40 ta 45 50 babu aure haka zalunci ne wani to suna nan da yawa yanzu a duniya nan ma kuma yanzu abin ya fara yawa yarinya ta yi boko ta yi digiri ta yi na ɗayan ta yi na biyun ta ma samu aikin ba wanda ya zo sai cikin ki ba wanda zai aura amma idan ana yin aure uku uku hulhudin babu shakka za a rage bakin ciki a gidajen mutum taimako ne yayin da matan suka yawa kuma musamman a ƙarshen duniya annabi ya ce za su yawa za su cika duniya har annabi ya ce faɗa cikin hadisi sahihi wallahi sai mata 40 nan gaba sai riƙa bin namiji ɗaya ya talazzazna bihi suna so sai sun ji daɗi da shi namiji ɗaya duk namiji in ya ce zai aure 40 annabi ya nemi ka ishara sai sun yi ragowa ba ma huɗu ba ka je asibiti ka tambaya nawa aka haifa a wannan shekara an haifi misali yara 500 sai kaga 450 duk mata ne sannan su waye suka fi mutuwa a duniya maza su waye suka shiga hatsari maza su waye aka fi kashewa a yaƙi maza duk yaƙe-yaƙen duniya maza ake kashewa ko da duk inda rigima ta kubre ko na fa addini ko ba na addini ba za ga an bar marayu da matan da arame wai da wanda mata yanku aka mutu aka bar to wa zai aure sannan ka je makarantun yan mata ka zo da na secondary da boarding school da day school ka gan an taso suka ce yanzu wannan akwai fituna nan gaba ka ga yan mata bila adadin kuma makarantun ba ɗaya ba ba biyu ba to da haka akwai abin tsoro sosai shi ne hikimar Allah da suke a wurin kudin amma a tsaya a kudin wannan abin da ya sa Ubangiji dan an rage mana ma abubuwa ma'ana mu yanzu ba mu da bayi to su sahabbai suna da bayi mutum yana da mata hudu yana da bayi hudu yana da bayi biyar wata mace zai sha'awa me zai gani kuma a gurin wata wani haramun zai zancen wa zai je wa zai kallon duk an riga an toshe wannan takwas sai mutum ya fahimta wa Allah bai tunanin wata sha'awa a tare da shi Allah ta'ala ya samu da shi wannan ga dole za mu kai a nan saboda yanayin lokaci صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله